لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعوى ما سكلمو نكسا دنانيسا دوتان دسيكي سورارمو دكما واتان دلاسو كلمو تكفو فينيات بيانين زامني قبات ينكو مني مكو سلم إذن تعدين المسلم تيدتشوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuna kallonmu da sauraronmu ne daga ainihin wato masallacin markazu salafiya dake number 47 Maja Road number 46 Maja Road Tudun Wada Zaria jihar Kaduna a Najeriya mai magana Abu Abdulrahman Muhammad Awwal Adam Albani Zaria ƴan uwa musulmi wannan kasar da kuke saurare ina fatan in takaita shi kware da gaske ya zama minti ainihin wato 90 wato awa 1 da rabi insha Allah ta'ala wanda ne wata ke da in an kiji ba a ki gani ba in kuma an gani ba a ga da kyau ba wannan nasiha ce zan yi ga wasu jama'a na musamman saboda ƴan uwantaka dake tsakanina da su a cikin aqidar sunna da kuma tafarkin manhajin salaf sannan gargadi ne zan yi ga wasu ainihin wato bijirauru daga cikin waɗanda suke so su goga waɗannan ƴan uwa namu ainihin wato bakin fenti dan haka zan fara ainihin wato gabatar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sa'annan in daure bayan shi da wata aya mai karfi kwarai da gaske daga cikin ainihin suratul baqara yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 27 ga watan rabi'in sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 11 ga watan April shekara ta 2010 wannan hadisi sahabi Tamimu Niddari shine ainihin ya ruwaito shi Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda kuma shine hadisi na 55 a cikin ainihin littafin Sahihu Muslim yayin da kuma shine hadisi na 4575 a cikin littafin ainihin Sahih na Ibn Hibban yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace addinun nasiha salasa annabi yace addini dai nasiha ne addini nasiha ne addini nasiha wato sau uku kenan kunna liman ya rasulullah sahabbai suka ce addini nasiha ne gawa ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace lillahi wato addini nasiha ne ga Allah wali kitabihi kuma addini nasiha ne ga littafin Allah wali rasulihi sannan addini nasiha ne ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wali a'immatil muslimina sannan addini nasiha ne ga shuwagabannin musulmi wa ammatihim da kuma baki dayan al'umman musulmi addini nasiha ne gare su malamai sun yi bayani dangane da ainihin wannan hadisi wanda kadan daga cikin ainihin wato bayanan da ainihin wato malamai suka fadi al-Imam Abu Dawuda yana cewa wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisai guda uku waɗanda duk inda aka kai aka komo game da yiwa addinin musulunci kyakkyawar fahimta sai an danganta da ainihin wannan hadisi malamai sun yi bayanin cewa abinda ake nufi nasiha ga Allah madaukakin sarki shine ɗayanta shi bauta mishi tsarkake shi daga dukkan wata naƙasa da siffanta shi da duk wata siffa da ta tabbata gare shi a cikin alqur'ani ko sunna ba tare da karkatar da ma'anar ko kuma musunta ba addini nasiha ne ga ainihin wato littafin Allah shine imani da littafin Allah koyan karatun shi koyar da shi yada shi haddace shi kokarin bayyana shi a irin yadda ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suka ainihin bayyana shi addini nasiha ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine imani da shi bin sunnar shi tsaya mishi kare mutuncin shi yana da rai ko bayan ba shi da rai da kuma kare duk wata kazanta wadda za a danganta wa sunnar shi wadda ta zo daga cikin hadisan ƙarya da waɗanda ainihin ba su tabbata ba sannan addini nasiha ne ga shuwagabannin musulmi yi musu mubara'a a matsayin su na shuwagabannin musulmi sannan rashin yi musu tawaye daga wannan ainihin mubara'a da aka yi musu girmama su kare mutuncin su yi musu da'a a duk inda ainihin wato suka yi umarni da abin da yake daidai ko kuma duk abin da bai saba wa shari'ar musulunci ba sannan da rashin yi musu da'a a ainihin wato rashin wato a cikin abin da bai tabbata a cikin umarnin Allah madaukakin sarki ba tare da gabatar musu da nasiha a yadda ta kamata addini nasiha ne ga al'ummar musulmi baki daya shine a ba su haƙoƙin su a mutunta su a tabbatar da dangantakar ƴan uwantaka da kuma fadakar da su game da duk abin da zai amfanar da su da kuma gargadar da su daga duk wani ainihin abu da zai cutar da su waɗannan kaɗan daga cikin fassarori ne waɗanda ainihin malamai suka yi domin gabana littafin Jami'ul Ulumi wal Hikam ne na babban malami Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wanda wannan malami ya yi wannan ainihin wato hadisi cikakken sharhi a cikin wannan littafi nashi wanda shine ainihin hadisi na bakwai a cikin jerin giya hadisan 40 hadis na al-Imam an-Nawawi mun karanta mafi yawancin bangarorin wannan sharhi a cikin ainihin karatunmu da muka yi na 40 hadis tare da sharhin shi a cikin karatunmu da muka yi na sahihul bukhari a sadda ainihin muka zo kan wasu hadisai waɗanda ainihin wato suka shafi nasiha a cikin sahihul bukhari din anan ina so zan karanto mana wasu sadarori ne waɗanda yake gaba ɗayan su ba su wuce sadara 5 da rabi zuwa sadara 6 ba a cikin wannan littafi a can cikin ainihin karkashin wannan hadisi a inda malam yace wa min anwa'in nushi lillahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi wa huwa mimma yahtassu bihi al-ulama'u daga cikin nau'ukan nasiha ga Allah madaukakin sarki da littafin shi da kuma manzon shi sai malam ya marmaza yace amma fa wannan nau'in nasiha to nasiha ce wadda malamai ne kadai za su iya yin ta raddul ahwa'il mudilla duk inda aka samu wata son zuciya wadda ta taso to malamai masana su tashi su maida martani su bayyana wannan ainihin wato son zuciya bil kitabi was sunna ta hanyar bayani na ainihin alqur'ani da sunna wa bayanu dalalatihima ala ma yukhalifu alahwa'a kullaha da kuma bayanin yadda ainihin wato hujjojin alqur'ani da sunna suke nuni akan cewa lallai wannan son zuciya ta saba wa alqur'ani da sunna kun ga wannan malamai ne suke iya daukar alqur'ani da hadisi su gwada da duk wata aqida da ta taso su gwada da duk wata ainihin wato bata da ta taso su gane cewa wannan aqida bid'a ce wannan son zuciya ce ta saba ma ainihin alqur'ani kuma ta saba ma ainihin sunna ina fata an gane wa kadhalika raddul aqwal ad-da'ifa min zallati al-ulama'i hakanan akwai maganganu da malaman fiqhu da malaman hadisi da malaman tafsiri da malaman tarihi da malaman lughal arabiyya da malaman aqida sukan yi waɗannan maganganu masu rauni ne ba su inganta ba daga cikin jerin giyar maganganun da malamai suka yi babu wanda ya cancanta da dacewar yayi raddi ya maida martanin waɗannan maganganu sai malamai ba kowa ne yake iya wannan aiki ba wa bayanu dalalatil kitabi was sunna ala raddiha da kuma bayanin yadda ainihin hujjojin alqur'ani da sunna suke nuni dangane da yadda za a bi a ture ire-iren waɗannan maganganu wa min zalika bayanu ma sahha min hadisin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na daga cikin aikin da sai malamai ne kadai suka kadaitu da shi shine bayanin hadisan da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadanda ba malamai ba ba za su iya wannan bayani ba wa ma lam yasihha minhu bi tabyin hali ruwatihi wa man tuqbal riwayatihim minhum wa man la tuqbal da kuma bayanin wadanda au hadisan da basu tabbata ba ta hanyar bayyana halayen wadanda suka ruwaito hadisan nan cewa mutane ne wadanda ba a karban hadisan su ko kuma mutane ne wadanda ana karban hadisan su wannan aiki malamai ne kadai suke iya yin shi nasiha ce a cikin addini sannan wa bayanu ghalati man ghalata min siqatihim alladhina tuqbalu riwayatuhum sannan akwai amintattun malamai da aka saba karban hadisi a wurin su wadanda wata rana saboda ajizanci na dan adam sai su yi kuskure to ba kowa ne zai iya gano irin waɗannan kurakurai na amintattu waɗanda asali ana karban hadisin su ba amma a yau sun yi abin da yake kuskure ne sai ƙwararrun malamai su suke iya yin wannan irin waɗannan nasihohin malamai ne kadai suke iya yin su ba dan komai ba saboda abubuwa ne waɗanda suna da rikici ƙwarai da gaske idan aka saki magana ta shiga cikin gamagarin jama'a tana ruda su ne saboda suna ganin maganganun ko dai sun yi daidai ko suna ganin sun yi kama da gaskiya ko kuma waɗanda suka kawo waɗannan maganganu sun rinka dibo wasu ayoyi na alqur'ani suna rako su da su suna dibo wasu hadisi suna kafa hujja da su wanda in ba malami ba babu wanda ya san shin wannan ayar ta dace ai hujja da ita a wannan wurin ko bata dace ba wannan hadisin ya dace ai hujja da shi ko ba a dace bai dace ba shin ma hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba waɗannan ayyuka ne na malamai idan malamai suka yi wannan aikin sun yi abin da yake wajibi a kansu kuma sun tsaya matsayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya basu akai da yace al-ulama warasatul anbiya a cikin hadisi sahihi wanda al-imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito idan malamai suka ki yin wannan aiki saboda tsoron bakin jini ko tsoron za a zubda jinin su a kashe su ko tsoran za a yanke musu wata daraja da suke da ita ko tsoran za a wulakanta su ko tsoran wani abu daga cikin al'amuran da suke gani wannan abun yana ƙara musu kima ko kuma suna ganin cewa gaskiya ba za su iya daukan yankewa da za su fuskanta daga jama'a ba Allah ya tsine wa waɗannan malamai albarka duniya da lahira duk mai tsinuwa in ya tashi ya tsine musu mala'iku ma suna tsine musu wannan ita ce ayar da nake ishara wadda Allah madaukakin sarki ke cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhi wa ana at-tawwabur rahim Allah madaukakin sarki yace lallai wadanda suke boye bayanai na gaskiya waɗanda muka saukar a cikin littafinmu bayan mu ba mu yi rowa ba dangane da saukar da wannan abu mun saukarwa da mutane amma su masu bayani suka boye wannan bayani waɗannan mutane Allah ya tsine musu albarka mala'iku na tsine musu duk masu tsinuwa ma su tsine musu albarka sai Allah madaukakin sarki yace sai dai waɗanda suka tuba sannan suka bayyana abincin da suka boye suka gyara barnar da suka yo a baya Allah yake to waɗannan zan yafe musu domin dama ni ne mai yafiya kuma ni ne mai rahama jama'ar musulmi mas'ala ta taso a ƙasar nan wanda kowa sai da ya santa kafiri da musulmi ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba mutanen da ke cikin gwamnati da waɗanda ba sa cikin gwamnati wannan matsala ita ce ta khawarijawa su Muhammad Yusuf ɗan Maiduguri waɗannan mutane su ne 'yan jaridu suka sa musu suna da cewa 'yan boko haramun mu muna ganin wannan sunan ma girmamawa ne gare su daraja ce aka ba su domin ya rage matsayin mummunan aiki da mummunan aqidarsu sunan irin waɗannan mutane a musulunci khawarijawa wato 'yan ta'adda 'yan tawaye ga addinin musulunci lokacin da wannan barna ta fara tsirowa ta tsuro ta fara karfi a idan malamai da dama amma a wannan lokaci malami ɗaya ne ya tunkare ta wajen yi mata bayani karara shine marigayi malam Ja'far Mahmud Adam Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a sakamakon haka suka yi fatawa da cewa jinin Ja'far Mahmud Adam ya halatta
suka yi yunkurin kashe shi nan take a cikin masallacin Indimi saboda ya shirye wata kasaitacciyar lacca wanda ya kira ta kat wato ita ce abu na karshe wanda zai zama tunan asiri ne na karshe akan su da wannan akida ta su ba su samu dama kashe Malam Jafar ba a lokacin amma suka yi alkawari da shan alwashin cewa sai sun bi shi har Kano sun kashe shi kuma ka saurari laccen mu waye kashe Malam Jafar zaka ji sauran jawabin wannan ainihin magana da na dauko insha Allahu ta'ala a yanzu abin da nake so in haskaka akai shi ne a wannan lokacin da dama daga waɗanda suke da kyakkyawar masaniya akan mugunyar wannan akida tun daga malaman da ke cikin garin Maiduguri har waɗanda suke wajen garin Maiduguri amma suna da alaka da garin Maiduguri kuma suna da kyakkyawar masaniyar mugunya da sharrin da ke tafe ga al'ummar musulmi suka ja bakin su suka yi shiru haka wannan bala'i yazo ya afku Malam Ja'far Mahmud Adam yana kabari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi amma ya riga ya hasaso duk abubuwan da za su faru gaba daya ya ainihin yi bayanin su a cikin minti bai wuce 30 zuwa 32 ba waɗannan maganganun da Malam Ja'far yayi Allah madaukakin sarki ya sheda ban taba sanin su ba ban taba jin su ba sai bayan da ainihin naje radio Najeriya Kaduna muka yi hannu da yawa ne bayanai dangane da mugunyar akidar waɗannan mutane ne ta samun raddodi daga mutane iri-iri da zage-zage da ashariya da bakaken maganganu da ainihin gargadi babu irin abin da ba a yi ba amma wannan bai tayar da hankali na ba ko misƙala zarratin nace wancan na gidan radio ma so mun taba akai nazo nan sai da ne lacca wadda awa 4 da rabi ce na sanya mata karan bana maganin zoman bana ne cikakken bayani akan duk abin da ya shafi waɗannan mutane baki daya kuma duk abin da na faɗi a cikin kasar din nan kakab din shi har zuwa yanzu da nake wannan magana ban janye koda harafi kwaya daya ba sannan muka zo wani bawan Allah da ya shiga cikin gari ya ji zagi yayi yawa ana zagin albani dan menene zai tona asirin waɗannan mutane musulmi sun fara samun makamai za su yaki gwamnati me yasa albani zai zo ya tona asirin su akai ta zage-zage akai ta sharri to barin dan take ta anan yi magana kun ga mas'alar da muke magana irin wannan mas'alar in ba malamai ba babu wanda ya san hadarinta sauran jama'ar gari su abin da suke gani waɗannan mutane ai musulmi ne suka mallaki makami za su ainihin yaki gwamnati to ai waɗannan mutane ya kamata a goyi bayan su ne wannan yana daga cikin hadarin da al'umma suke ciki in ba su samu malamai ba in ba su samu malamai ba ina ce malamai ina nufin malamai din akalla fara buga misali irin su Malam Ja'far Mahmud Adam to hadari al'umma suke cikin aka ce sun rasa irin waɗannan suka waye gari aka basu da ƴan islamiya da malaman hadda da malaman lugha da malaman wa'azi da malaman rabar zakakkono to sharri ya same su ina fata an gane hakikanin al'amari sai wani bawan Allah sai ya ce amma shi yana da wani kasar da ya taba jin Malam Ja'far yana irin wannan bayani da ya dauko kasar din ya aiko mini da shi jin kasar din shine sai ya sake min wata allura sai na ji cewa to ai akwai bukatar a zo a sake yin wani kasar din da za a sa mishi karshen alewa kasa ba dan komi ba Malam Ja'far da ya gama bayanan kakab sai ya zo yi wata addu'a irin ta bayin Allah da waliyan Allah kuma Malam Ja'far yana cikin kabari Allah madaukakin sarki ya saukar mishi da rahama
amin
wannan addu'a da gaba ɗayan ta sai da Allah ya nuna mana afkuwarta abinda ya taso a yanzu ba tare da bata lokaci ba waɗannan waɗanda gwamnati ta yaka saboda sun yaki gwamnati a sani da cewa mu su albani da su Ja'far da makamantan mu da muke fitowa muke fallasa asirin su Muhammad Yusuf ba dan muna goyen bayan gwamnati ba komis kala zarratin Allah ya sani Ja'far Mahmud Adam har ya rasu bai taba aikin gwamnati ba Muhammad Awwal Adam Albani har zuwa yau bai taba aikin gwamnati ba saboda haka mu ba yaran gwamnati bane ni ina wannan magana a madadin kaina da madadin Ja'far Mahmud Adam babu wata gwamnati da muka taba cin kudin ta dan mi mata aiki ko dan mu kara mata ko dan mi yaki da wasu amma muna yaki da su Muhammad Yusuf ne saboda sun kawo aqidojin da suka saba ma alqur'ani da sunna iyakar ta kenan inna ma za ni ce ta tadda mu je mu yayi daidai da ita ma kuma gwamnati za ta yake su amma fa kar ku manta da cewa kafin su Muhammad Yusuf su kulla yaki da gwamnati sun kulla yaki da mu ne in kai baka sani ba waccan isharar da nake maka makamai ne suka cika masallacin indimi da shi a ranar da suka so su kashe Malam Ja'far sun sha alwashi tun sallar la'asar suka zo suka kewaye masallacin ko ina da makamai suka ce yau sai dai uwar shi ta haifi wani saboda ya ce a zo zai yi bayanin da bai taba yi ba akan su duk da ya gama waɗannan bayanai yana cikin bayani afwan da bayanai suka yi bayanai sai suka yi kukan kura suka ga dan me ma za a jira billahi alazim sai da ainihin aka kashe wutar saitin inda Malam Ja'far yake a kudindini aka boye shi aka fita da shi aka fita da shi ta wata mota wadda ba za a taba zatan ta ita bace aka fita da shi kuma ta wata gate ta masallacin wadda ba ita ce gate din da ake zatan za a fita da shi ba aka je aka kai shi falon wani gida anan aka karasa wannan kasar din wadannan kasusuwan guda biyu ne Malam Ja'far Mahmud Adam ya musu tonan asiri gaba daya Malam Ja'far Mahmud Adam ba yayi musu haka bane dan yana tare da gwamnatin Kano kowa ya san gwamnatin Kano har aka kashe Malam Ja'far Mahmud Adam gaba take da shi har hazai yau kowa ya san gwamnatin SAS ta Maiduguri har Malam Ja'far ya gama tafsirin shi kakaf yake zuwa Maiduguri gwamnatin SAS bata taba maraba da shi ba kai akwai lokacin da SAS ma yazo yana hira da tsohon gwamnatin jihar Kaduna cewa yana son ma zai hana Ja'far Mahmud Adam tafsiri a jihar dan kasan cewa to wace gwamnatin ce Ja'far yake wa aiki gwamnatin Obasanjo ko ita ce sahun gaba wajen yaki da Ja'far Mahmud Adam idan kai baka sani ba tafi kan internet ka sa sunan Sunusi Lami da Sunusi gwamnan banki na yanzu kaga cewa in ba shi yake wakilta gwamnatin Obasanjo ba a wancan lokacin wajen yaki da Ja'far Mahmud Adam je ka kawai ka sanya a cikin duk wani search engine ka sa Sunusi Lami da Sunusi ya dauko maka zaka ga documents da dama waɗanda Sunusi Lami da Sunusi ya rinka raddi da sharri da kazati a madadin gwamnatin Obasanjo zuwa ga Ja'far Mahmud Adam to wata gwamnatin Ja'far Mahmud Adam yake wa aiki to ina ga ko tunda anan Zaria Albani yake wannan maganar ya kamata duk wanda ke Zaria a shaida cewa wata gwamnati ce ke tare da Albani wata gwamnati ce za ta ce Albani ne mata aiki wata gwamnati ce za ta ce tayo Albani wani abu babu abin da ya hada mu da wata gwamnati balle mu ce wai saboda mu muna karkashin goyen bayan wata gwamnati ne a'a mu Qur'ani da sunna din nan da muka ce muna karewa shi muke karewa kuma in muka tashi kare su ba mai wa kowa kara ya kamata kowa ya fahimci wannan iyakar ta kenan dan haka duk wanda ya tabo su bar ganin muna tare da kai shekara 50 in ka taba Qur'ani da sunna a yau ba za a kai sallar asuba ba za mu yi baran-baran da kai sai dai in ka dawo dan dama abin da kadai zai hada mu da kai kenan dan haka Malam Ja'far Mahmud Adam ba malamin gwamnati bane to ba mu son in ce komai akan waɗannan matsalolin in tsawaita yanzu kadai abin da nake so in ja hankalin ahli sunnan Najeriya baki ɗayan su shine bayan da gwamnatin Najeriya ta yaki da ƴan Boko Haram dan ƴan Boko Haram sun tayar da yakin ta yanzu sai suka ce za su dawo masallatan ahli sunna da ƴan izala da ƴan salafiya su mammakale gaba ɗaya aiki na farko da za su yi ta sako shubuhohi a cikin masallatan dan haka daga ƙarshe su yi ta kawo rigingimu ta ƙarƙashin ƙasa Malam Musa Sahabi sai kai a hankali wannan masallacin naka yana daga cikin inda haka take faruwa in ta kama yau zan ambaci suna dan san da muka yi kasan na ƙarshe anan kai cewa ma kai baka san abin da ke faruwa a Zaria ba a lokacin ni ko na tuna cewa na faɗi cewa mu ko dake bacci da ido ɗaya to mun san menene to anan cikin masallacin kama akwai wannan rikicin ka san wannan a masallacin gadon kai na Ja'far Mahmud Adam inda Abdullahi yake ainihin limanci anan ma akwai irin wannan burbushin fitina anan cikin tudun wada akwai burbushin wannan irin fitina a masallaci da makarantar Garkawi a yanzu haka da nake wannan magana akwai burbushin wannan magana a masallacin Juma'a na anguwar Ma'azu masallacin Ishaqa Yunusa akwai burbushin wannan rikicin a masallacin Katur Road akwai burbushin wannan rikicin mu dakata anan zan ci gaba da waɗannan misalan in an jima insha Allahu ta'ala menene makasudin wannan bayanin a yanzu shine in an ƙi ji ba a ƙi gani ba Malam Musa sahabi, ina farawa da kanka, in kai sanyi da sassauci akan kore irin waɗannan mutanen, to za su ja maka matsalar da ba za ka ankara akan ta ba, sai lokacin da fitina ta faru yadda ta fi ƙarfin motar tanki biyar na ruwa. A yanzu kuwa kofi guda na ruwa zai kashe ta. Shine duk wanda ya bayyana, kar a yi mishi wata kara, a kore shi karara. Ba a buƙatar kuɗin shi da zai kawo na taimako, ba a buƙatar gudunmawa da zai kawo ta ranar aiki, ba a buƙatar ya zo sallah, ba a buƙatar ya zo karatu, ba a buƙatar ya zo komai a masallacin. In fa a kafa mishi dokar kwararren da masallacin yake ciki ma, an haramta yi mishi bi kamar yadda aka yi wa 'yan Shi'a a shekarun baya, wanda ina ga haka ya zaunar da mu lafiya dangane da rikici da 'yan Shi'a a masallacin nan. Tun lokacin da muka yi fatawa akan cewa duk ɗan Shi'an da muka samu a yankin masallacin nan namu, babu shakka sai dai uwar shi ta haifi wani, muka faɗi wannan sanarwar zuwa ga gwamna, muka faɗi ga sarkin Zazzau, muka faɗi ga area commander lokacin Suleiman ne, muka faɗi publicly kowa ya ji, sannan sai muka zauna lafiya, domin gwamnati ba za ta taɓa muku rikicin maganin fitina 'yan Shi'a ko 'yan Boko Haram ba, sai dai ku yi wa kanku. Gwamnati tana maganin rikici ne daidai da gwargwadon abin da ya dame ta, ba abin da ya dame ku ba. Ya kamata ku gane wannan. Don haka ku fara jin waɗannan nasihohin. Kadai gargaɗin kenan, kuma nasihar kenan. Ita ce duk inda makarantun izala suke, ina sanar da wannan sako zuwa ga Abubakar Ikara. Ya bi duk inda makarantun izala suke, tun daga jihar Adamawa, Taraba, Gombe, Bauchi, Plateau, har jihar Kebbi da duk inda suke, su bi makarantun izala su bincika ina 'yan Boko Haram da suka dawo suka ce sun tuba. Ba tuba suka yi ba, sabon salo ne suka shiryo muku. Sun ce yanzu ne suna nan, yanzu sun canza salo ne, za su dawo su ce sun tuba, su dawo a ci gaba da wasa da dariya da su, amma suna nan suna ainihin yin targeting. Ya za su aƙalla su kawo muku rikici a cikinku, shine kullun su rinka hada debate tsakanin su da ɗalibanku, kullun suna kashe wa ɗalibanku gwiwa akan cewa yanzu matsalar karatu aikin banza ce, ba karatu ake so ba, jihadi ake so a fita. Don haka ku kiyaye wannan maganar. To amma kafin mu tafi da nisa, daga cikin tabbatar da taken wannan kaset ɗin nawa, ban san tafi da nisa sai na sanya waccan nasihar ta Malam Ja'far Mahmud Adam tukuna, sa'annan sai ainihin in ci gaba insha Allahu ta'ala. Mai saurare, ka sakunne ka ji abin da Malam Ja'far Mahmud Adam ainihin zai faɗi insha Allahu ta'ala.
Mama, Thank you.
jama'ar musulmi kun ji kaset din Malam Ja'far Mahmud Adam Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi daga cikin dalilan kawo wannan kaset tare da cewa mun taba saka shi a wannan wuri a san da muke yin kaset din ainihin karshen alewa kasa shine yanzu shi Malam Ja'far tunda ya rasu duk abin da ya faɗa ana ganin gaskiya ne shi yanzu ba mai son zuciya bane tunda har makiyan shi yanzu sun dawo sun ce yayi shahada ina fata an gane yanzu mu ne mun faɗi magana za a ce ƙarya ne kuɗi aka ba su walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati haka Allah yake ko fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula haka annabi Musa ya ringa faɗa musu annabi Yusuf ya zo muku da hujjoji kuka yi ta ƙaryata shi sai da ya rasu kuma kuka ce oh Allah sarki Yusuf ne mai faɗan gaskiya ba za a sake samun wani mutumin arziki ba bayan shi haka al'amarin nan yake wato gaskiyar lamari maganganun na Malam Ja'far kamar yadda nace akwai hikimomi masu dimbin yawa da suka sa ainihin mu kawo su daga ciki har yanzu waɗannan burbushin ƴan Boko Haram waɗanda suka zama diddigar kaya suna cewa wai ba a fahimci Muhammad Yusuf bane yanzu tsakani da Allah idan kun dubi albani saboda kuna ganin azari yake kun ce bai fahimci Muhammad Yusuf ba shin Ja'far ma bai fahimci Muhammad Yusuf ba kaji a san da ya kasa din yana cewa shekarar shi 12 yana zuwa Maiduguri shekarar shi 12 ni kuma zuwa yanzu ina cewa shekara ta 30 ba daya ina zuwa Maiduguri na fara zuwa Maiduguri tun watan December 1980 tun watan December 1980 na fara zuwa Maiduguri amma alakar shi da su ta je karantar yayi kaza yayi kaza yace shekara 12 shekaran nan 12 da yake cewa duk san da yake zuwa din nan wannan ainihin Muhammad Yusuf yana ɗaya daga cikin waɗanda ke zama a gaban shi duk da haka shi ma bai fahimci Muhammad Yusuf ba wai yanzu cewa suke wai ba a fahimce shi bane wallahi alazim babu abinda ba a fahimta game da Muhammad Yusuf ba in ku har ba a fahimci Muhammad Yusuf ba to ashe har Bush ya gama mulkin shi shi ma ba a fahimce shi ba yana da gaskiya yana da manufa amma ba a fahimce shi bane saboda haka gaskiyar lamari an fahimci Muhammad Yusuf akan bata iki ku ne dama kuna da wasu cututtuka imma na munafunci imma na jahilci imma na daudar kiyayyar sunna ko kiyayyar malaman sunna dan haka Allah Allah kuke wata da'awa ta fito ku buku makalkale mata a wannan munasabar ce zan tsaya in sake dan tuntubo magana ta ta baya a dazu akan cewa izalal zaria ahir ɗan Boko Haram suna nan sun makalkale muku saboda tsabar kiyayya da suka san ku ne wa albani da da'awar shi ta salafiya sai suka koma cikin ku suka ce sun tuba ɗaya daga cikin su zindiki munafiki har kuka yake lokacin da izala ta gabatar da shi yana wa'azi yana cewa shi din za a ce ya taɓa bin wannan aqida Allah ya tsine wa makaryaci ni ko nake cewa ina da jeren giyar kasusuwan shi guda 17 waɗanda kowane ɗaya a ciki yana tabbatar da wannan mugunya aqida yana tsine wa Abubakar Mahmudu Gumi yana cewa Gumi har ya mutu mutuwar banza yayi saboda har ya mutu bai jihadi ba wannan dan Boko Haram ne anan zariye yake a Kaduna yake zuwa duk Laraba yana gabatar musu da waɗannan laccoci a lokacin nan amma yana jin taɓaci sai ya dawo cikin izala yake shi faɗan izala ne izala kuma saboda bakar kiyayya wai da take wa albani anan zariya wai kawai sai ta marabce shi har aka hada wa'azi na musamman ana yawo anguwa anguwa ana gabatar da shi shi kuma saboda munafinci da ya rena hankalinsu har kuka yake yana cewa shi din da yaushe ya taba bin wannan aqida to lallai dai taken wa'azinmu yana nan in an kiji ba a ki gani ba izala zariya ayi a hankali Allah madaukakin sarki ya taimaka kungiyar ITN Islamic Trust of Nigeria da ku da makarantarku da masallacinku da ke zangon shanu kuma ku yi taka tsantsan ƴan Boko Haram suna nan sun kewaye ku Malam Kabiru na Cikaji da masallacinka na bakin dogo kai ma ka yi taka tsantsan suna nan sun kewaye ka in ma ka fito ka bayyana wa ahlus sunnan Najeriya kana cikin aqidar Boko Haram ko kuwa kana mai rufa musu asiri ne ko ku har yanzu ba su fahimce ka bane ko kai ne baka fahimce su ba albani na sauraron ka da kai da jama'arka da ainihin fitowa karara ku bayyana mecece alƙiblarku lallai dai in an kiji ba a ki gani ba masu ainihin kallon mu da sauraron mu a cikin waɗannan bayanai da Malam Ja'far Mahmud Adam yayi ya jawo hankalin matasa masu ilimi matasan su da matsakaita da dattawa da kananan su akan cewa su zage wajen yada karatu da ilimi haka ne ko ba haka ba a ci gaba da musuluntar da maguza wannan wadanda duk garin musuluncin da ka fita kilomita 10 bayan fitarka sai ka samu ba maguje ko sai ka samu kirista bako ne ko dan gari ne ko dan cirani sa'annan ya ainihin gargadi hukuma ya ja hankalinta game da ainihin sakacinta ita hukuma kullun abin da take gani tana nan ta tattali makamai da albarusai wadanda da ka ta hada fitira za ta fita ainihin kashe ka amma abin da muke cewa tsakani da Allah kun san cewa a Maiduguri da an bar sojoji da ƴan sandan Maiduguri da babu abin da za su iya wadannan ƴan boko haram ma'ana ina shirin da ake ganin an yi kun san cewa governor SAS sai da ya shirye zai dauke matar shi da ƴaƴan shi su gudu daga jihar kun san cewa mataimakin governor ne a lokacin ya sa takalmin yakar waɗannan mutane domin tabbatar da cewa ba za a yarda waɗannan mutane su yi nasara ba SAS ya ji tsoro lokacin da SAS ya tabbatar da cewa an turo sojoji daga Benue da Plateau daga wasu jihohi an fara murkushe su sai ya haukace cikin maganganun shi da ya na hauka governor SAS har cewa yake yi aje ko uwar shi ce aka same ta tana tare da su yace a harba shegiya kalmar da ya faɗa kenan saboda ya rude me yasa tun farko ba ku yi abin da ya kamata ba abin da Malam Ja'far yake ishara shine mu ba da awar mu bace cewa duk wani fitsarare in ya taso a kyale shi har a yake da shi mu abin da muke cewa shine duk kasashen mu suna cike da malamai duk wanda ya taso da wata aqida a zaunar da shi a jama'a ya bayyana gaskiya ko kuma ya gaza bayyana gaskiyar aqidar shi daga ƙarshen al'amarin shi ya bayyana cewa ba akan gaskiya yake ba dole ya janye dole ne kuma ya koma da baya dole ne kuma ya bar gaskiya ta ci gaba da yaduwa amma idan hukuma ta ci gaba da irin wannan munafinci to babu shakka abubuwan da suka faru a Maiduguri da waɗanda suke shirin su sake faruwa a yanzu tare da tattali da shirin da ya wuce wancan to babu shakka hukumar ƙasa za ta rena kanta in an kiji dai ba a ki gani ba in ko an gani ba a ga da kyau ba sa'annan Malam Ja'far ya jawo hankalin dukkan wani mai ilimi ya san cewa addini amana ne kar ya ci amanan mutane ya shiga mas'alar da tafi karfin shi saboda neman suna da neman shaharar cewa ai ya zauna da wane ya muqabala da wane ai ya kura wane ai an ji shi a wuri kaza ai shi ma ya kawo ayoyi da makamantan haka sannan sai kuma gama garin mutane in kun ji mas'ala ta taso ku daina kwatsam kuna saka bakin ku domin mas'alan nan ba omo ne aka yo mai karfi aka canza aka yo na jabu ba wanda zaka iya sa baki kace ka wanke rigar ka bata wanku ba mas'ala ce ta addini kuma kai ka san baka santa ba baka karanta ta ba to ba ainihin ra'ayi bace ba kuma filin fadi san ka bane dan haka gama garin mutane malam ya jawo hankalin su akan su yi taka tsantsan game da iya tantance wane malami ne wane ba malami ba amma gaskiya saboda Allah ni anan zan iya tsokaci akan cewa mafi yawancin su gama garin mutane ni na gano ciwon su shine fatara da talauci da rashin jali da haushin gwamnatoci dan haka duk wanda ya tashi yace zai fada da gwamnati komai munin aqidar shi saboda wancan haushi da ta mallakawa suke ji kawai sai su gaskata shi akan abin da yazo da shi wannan ita ce kadai hujjar su sannan abu na biyu shine in ya yaudare su da ruwan ayoyi lokacin da Subalan Kabiru na bakin dogo suka gayyato Muhammad Yusuf masallacin su yazo ya wa'azi ai daga cikin abin da ya burge su wai yayi ta jawo ayoyi sai nace subhanallahi ni na san Malam Kabiru tun bai wuce shekara 20 ba ya sauke alqur'ani shin akwai wata aya ne da Muhammad Yusuf ya jawo ta wadda Malam Kabiru bai santa ba wadda har za ta burge shi wadda Malam Kabiru bai kai wurin ba ko kuwa wasu ayoyi ne aka saukarwa Muhammad Yusuf a Maiduguri suka burge Malam Kabiru to da sai a ce ya bata kenan don in dai Qur'anin da ka sani ne aka jawo ayar yo menene kuma zaka ce ai yayi ta jawo ayoyi ai ba ayoyi ne da baka san su ba sai dai in karatun ka bai kai ba ko kuwa wasu ayoyi ne da aka saukar mushi waɗanda suka burge ka ka tabbata kenan ka fita daga addinin musulunci domin ka yadda da wani Qur'ani da aka saukar bayan alqur'anin gaskiya Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sa'annan sai aqidar taqiya wadda Malam Ja'far ya isharar gare ta dangane da Muhammad Yusuf cewa Muhammad Yusuf ya tafi Umara sai ya makale a can saboda yana da labarin ana neman shi za a kama shi. Malam Ja'far ya hadu da shi a can yewa Malam Ja'far rantsuwa da cewa shi baya tare da wannan aqida. Ko kun san a daidai wannan lokaci akwai dalibi na dan garin Fatuskum mai suna Adam. A daidai lokacin ya same ni na rubuta mishi tazkiya ya tafi Jami'ar Islamiyya domin ayi mishi muqabala. A yanzu har ya gama Jami'ar Islamiyya ya dawo. A daidai wannan lokacin da ya tafi muqabala yana ainihin dab da zai dawo sai suka hadu da Muhammad Yusuf. Da ya zauna da Muhammad Yusuf yaga irin aqidojin Muhammad Yusuf yana dawowa sai ya rubuto min takarda shafi 3 da rabi da pencil ya rubuto takardar ya aika min da ita ina yola yana cewa Muhammad Yusuf ya kama wata irin aqida amma ga lambar wayar da zan iya bugawa in samu wani wanda zai kai mishi waya mai magana. Ya kamata in yi mishi nasiha wannan aqidar da ya kama aqida ce wadda take akwai rikici a cikin ta. To a daidai wannan lokaci ne Malam Ja'far yake cewa sun hadu da Muhammad Yusuf. Da suka hadu da shi aka gabatar da shi ga wasu jami'an gwamnatin Maiduguri. Yi rantsuwa da Allah cewa shi bai tare da wannan aqida. Aka ce inda gaske ne rubuta. Amma sai aka ba shi shawarar rubutawa da hannun shi na da hadari domin bai da ilimi dangane da shari'a. Ya samu wani wanda yake masanin shari'ar Bature ne lawya kenan wanda lawya na daga cikin wanda su Muhammad Yusuf suke kafirtawa kuma ya same shi kamar yadda Malam Ja'far ya bayyana ya rubuta mishi haka ne ko ba haka ba yace babban dagutun ma fa kenan ba wai injiniya ko likita ko a'a lawya ne ya rubuta mishi wannan takarda da lawya ya rubuta mishi wannan takarda aka ainihin tabbatar da cewa ba shi cikin wannan aqida aka yi a cassette ni kaina ina nan da cassette din lokaci bai zo ba na mu fito da wannan magana tukuna insha Allahu ta'ala wanda za ku ji yana rantsuwa da Allah akan cewa ni wane na wuri kaza ina rantsuwa har ga Allah ba ni tare da wannan aqida kuma masu tare da wannan aqida ba na tare da su zan zo muku da cassette